Idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin ƴaƴanta, katta ma tunanin ma tana da miji ko wa'inda mazan su na da rai. Kasu sa ido ma mazan, su kula su duba kamar su kadai ne. Ki yi da karfinki da kokarinki, zaki ci nasara.
Kallabi shirin ta wannan makon, ƴawana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Mata kuna
kokari, yau yana ce da ku buldoza.
Kallabin mu ta mako, wata mace ce da ta dauki matakan inganta rayuwarta da ta iyalinta tare da tsagewa ta nemi ilimi ko bayan aure da haihuwa. Za mu kuma dora akan nazarin da muka fara makon jiya kan cin zarafin yan aiki da ke kara muni a kasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kafin mu kai ga hidanmu da kallabin mu ta mako, bari mu dora a tattaunawar da muka fara makon da ya gabata kan batun cin zarafin yan aiki da galibi yan mata ne kanana da iyayen ɗakin su mata ke gasawa aya a hannu, duk kuwa da fafutukar nemar wa mata da kananan yara ƴanci. Yau ma muna tare da barista Aisha Abdu Muhammad, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna, da Ruqayya Dallami, uwa kuma mai daukar ma'aikata, sai kuma Aisha Ibrahim Sa'id, jami'a a ma'aikatar jin kayan al'umma da walwala da jin daɗi.
Malama Aisha, akan samu wani yanayin da zaki ga yaran saboda azabar da suke fuskanta daga gidajen waɗanda suke ma aiki. Zaki ga yarinya duk da bata san kila hanyar ƙauyen su ba saboda karancin shekaru da wayewa, zaki ga ta bazan wuta shigo titi. In aka tambaye ta ma sunan ƙauyen su, wata ba za ta iya ce miki ga ainihin sunan babban ƙauyen nasu sai dan can cikin dajin. To zaki ga bakwai kuna iya sa kuna samun irin waɗannan yaran ana
samu. Kuna samu. Kai san da aka taba santan wata yarinya tana garari a titi. Aka tambaye ta daga ina take, tace daga gidan aiki take. Yoshi kika zo amma ta iya fadin daga Kano take.
To
amma Kano ina bata san ina wani layi
da
ke yawa ta daji ana Kano. Me ya faru kika gudu? Ai matan da take mu aiki ne take mata duka. Shine ta gudu, ta ga ba za ta iya ba, aka tsinta tana kwana akan hanya. To da aka tsinto ta, sai aka invite an active da bincike dai har suka gano, aka dauko agent din a ce ma suna da yawa ba ita kade bane, sun fi su 10 kuma dukan shekarun su bai wuce 12 ba. Daga zuwa aiki aka fara dukan su. To da muka hada su da su, sai aka samu aka kira ita agent din, sai ta aka ce ta nuna inda iyayen nasu suke, sai aka dauke su aka tafi da su aka mai da su, aka ce kuma su rubuta wanda take iyayen cewa ba za su kara barin yaran su fito ba tunda shekarun su bai kai inda za su je su aiki a wani wuri ba.
Kuma da Aisha kin ma faɗi wannan shekara 10-12, akwai wanda suke kasa da shekara 10 ma
zuwa 10 tabbas
ana kawo su
ana kan
to irin wannan yanayin kina ganin akwai doka da za a iya bi wanda zai iya hana ci gaba da cin zarafin su, saboda wanda mara ne masu agent din suke suka ce sukan dauko su ne sai su kaman duk ƴaƴan su ne a saka su a moto a taho da su. Wanda da yake da community tana kamawa kuma akwai dokoki da suke, amma bai hana su yi wannan dabarar su taho da su. Kaman wata da na tattauna da ita ce mun ta yi tunda yanzu sun gane cewa gwamnati ba ta yarda da suna ganewa idan an ɗebo yara da yawa tunda kusan kawunan su ɗaya, sai suka ce to sai su gaya wa iyayen su taho da ƴar su da kansu cikin birni. Ke ke kawo ƴar su daga zuwarin
da ke zo sai su tare su.
Za har gida su kuna?
Agent.
Su kawo yarinyar, kin ga ai ba ga agent tana tafiya
ba. Tana
tafiya ba. Ita da sun shigo cikin birni ta rarraba su. Gidan su fa gaskiya ke gan shi a cike yake. Jiya mun yi kokarin zuwa mu je mu binciki mata masu yin wannan agent din, amma saboda tsoro garin mu suke kamar ai su iyayen da duk muka yi kokari mu ba su kwanciyar hankalin cewa mu kawai muna son yi rahoto ne akan abun. Sun ki yadda
akwai case din
Precious ne ko me sunanta ni na manta sunanta ta NNPC din nan wanda matan gidan ta azabtar da ita to an kai wannan case in court so da aka kai case in court ita matan an kama ta aka imprisoning dinta da yake NNPC take aiki sai aka yi yarjejeniya kuma kai certain amount da ta ba yarinyar
wato na kudin haka
aka bude ma yarinyar account da kudin saboda ta ci gaba da karatunta ta wannan kudin dama iyayen ba wai kudi ne da su ba aka bude wannan account din aka sa uwar yarinyan aka sa su su biyu ne
wato an dai wannan an sa ta biya diya
ta biya ta biya to amma ba aka hukunta ta ai ta yi
prison ta zaman gidan jari
ta yi aka kuma hukunta ta
to irin wannan ai labari ne mai dadi wanda za zamu samu yawaitan haka akwai wanda za su jawo kansu kunni da kansu a irin azabtar wanda ake Malbaraka ya a matsayin ku na wanda suke daukan yaran aiki kusan gidaje dai 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 kuyi musamman a binni daki shiga baki ga wata ya aiki take ba ya Allah mai karamin shekarun ne ko kuma magidanciya to irin na kananan yara din da kuke gani me kike gani yake faruwa a rayuwarsu
a gaskiya akwai su saboda akwai wanda karamin yarinya ce aka kawo ta wurin aiki to wanda take mai aikin in har za ta shigo mata daki sai ta sallama su bakwai
a
sannan ta ansa na farko kenan in kuma za ta gaishe ta sai ta ce momi ina kwana sai ta yi su uku sannan ta amsa
kuma tana ji
dan azaba dan saboda azaba dan dai abunta ta maka saboda talauce maka yawa idan tana zaune ku in ta bada kafa ta ce a ja mata yarinyar nan sai ta yi awa biyu tana jan kafan nan in ta ce mun dauke mun riga ta kininki sai ta juye kayan da ke cikin akwatinta ko jakarta gaba daya sai a canza musu ninki saboda dai kada yaro ya huta abinci ko ga lokacin da za a ci abinci sai lokacin da ta ga dama za ta bata abinci kuma abincin da ke aka dafa da ke kitchen din ta ba iya cinyewa duka gidan ba su iya cinye wannan abincin ta bata abincin da zai ishe ta ba wai fa babu bane idan kuma mijin ya zo yana mata fada me yasa take mai yarinya haka kaza kaza sai ta ce ai san ta kake in ba san ta kake ba ina ruwanka za ka zo kana magana
wato lokacin magidantan maza magidanta suna son su kawo dauki matan ne ba sa ba da goyon baya duk da kyan ciccion ya mace
ne ya mace in kuma aka hadu da namiji jajirtacce a gida ya riga fa karfin gidan shi in kika fara kawo wannan a ranki dan yana cewa ki daina zalunci kaza kaza da sauran su kina nuna cewa yana neman ta ne ko yana son ta to ni kuma kin bashi lafin da zai ce shi kuma yayi alƙawari wallahi yarinyar nan ko shekara nawa ta ce ya jira ya aure ta dan ya ga ya zaki
to bari mu koma wurin barista yawanci akan samu kamar yadda kika ce waɗanda suke cin zarafin kila mahar an kawo su gaban shari'a amma akan samu aka san shari'an tana daukan
lokaci
ne tsawo inda misali wanda bai da ƙarfi ko kuma zuciyarsa ba ta da ƙwari yakan hakura ya ce to a kashe magana nan shi ba zai hakura shin me yasa tsarin shari'an aka yi ta inda zai zama kafin a yanke mu wanda ake zargi yayi cin zarafi ko ta hanyar fyaɗe ko cin zarafi na bayyana ma'ana kila an azabtar da mutum ne yake daukar
lokaci ba
da yake ya mace ne aka yi ma kuma kila mai karamin shekaru tana neman a bi mata haƙinta amma ta dau shekaru ana ta zuwa kota sai sun gaji sun abin nan me yasa tsarin doka ya kawo
ana yin haka ne saboda akwai wanda za a kawo shugaban hukuma ba shi yayi ba bai yi ba to shi yasa dan dole ne a tantance a yi dalla dalla abu a hankali shi yasa yake daukar lokaci ita za ta zo za ta bada nata evidence din shi ma zai zo ya bada nashi zai zo ya fitar da kanshi in wani ma in yayin ma zai zo zai ce ma bai yi ba to za a bashi dama kuma ya yi magana akan cewa ya nuna cewa bai yi ba ita kuma za a zo a bata dama ta nuna cewa shi yayi wannan abin
to duk wannan
malamin ne to shine yake daukar lokaci kuma kin san cases din da suke gaban alkalai suna da yawa shi abin da yasa yake daukar lokaci kenan saboda zaki ga alkali kila yana da case ya fi dari kuma zai ji su duka so za a sa wannan a bashi rana to ka dawo rana kaza za a ci gaba to shi yasa yake daukar lokaci kuma sai an tantance an tabbatar haka din ne kafin a zo a bada verdict gashi nan ana nuna su ma a social media ko ga mata an ma yara rado-rado a baya an musu dukan tsiya mata duk su suke yin wannan
wata yar miji ce ma
akwai wata ita wannan aduwanta ne da aka sa mata wuka aka a wuta aka mammanna da ya daddaye
kuma ba kala kala
azaba kala kala kuma mace ce
mace uwa
mace ita ta yi ma yarinyar nan wannan ga sanan kullun ana kawo
wallan fa
kala kala
so a tunanin ku me yasa matan ne suke aikata irin wannan abu kuma ga ƴaƴa mata
ni din na ga kamar rashin
mugunta ne
kuma da rashin hukunci da
ba hukunta ba
amma in an hukunta wata
akwai wata da
za ta kawo wata ba za ta yi ba kuma
yau yana ce da ku bulldoza ana ba ku na bulldoza na aikin gida
masu kula da lamura na cewa daukar matakan ba sani ba sabo da kuma tauna aya don tsakuwa ta ji tsoro za su taimaka wajen dakile wannan matsala da fatar kalluban da ke sauraron wannan shirin za su dage damtse wajen ganin bayan wannan mummunan dabi'a a tsakanin al'umma kafin mu sallama da bakin namu akan wannan batu za mu nemi sanin waɗanda alhakin cin zarafin ƴan aikin nan ya rataye a wuyansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na zahiri idan ana so a taka wa irin waɗannan matan burki kada ku bari a baku labari kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata batacce da ta kuduri aniyar inganta rayuwarta da iyalinta ta wajen neman ilimi ko bayan da ta yi aure da kuma ta fara haihuwa waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Mrs. Sarah Dalut ni ce shugaban mata na Krista a Plateau State ni dai an haife ni a Plateau State a Yalwan Shandam Shandam local government iyaye na sun zo sun zauna a gu annan nayi girma nayi primary school dina a RCM primary school Yalwa nayi secondary school dina a gu na zo ni University of Jos nayi diploma in banking and finance na zo ni kuma na HND in business administration a Plateau State Polytechnic yanzu dai I'm a professional accountant na yi exams na accounting a Nigerian College of Accountancy call so I am a certified national accountant
to dai keke accountant ne menene kike ganin nasarorin da kika samu ya zuwa yanzu a cikin hulɗa da kike yi musamman na fannin aikin ki
to a fannin aiki na gaskiya naga hannun Allah da na fara na gama diploma sai na samu aiki da Equa a Equa ina gefen finance Allah ya taimake ni tun ban yi aure ba na fara wannan aikin har nazo na yi aure a ciki kuma ina ci gaba sai Allah yana dada bani daukaka daga kashiya har aka zo aka kai ni accountant ina ganin hannun Allah kuma Allah yana taimako na da kuma abubuwa da yawa har a cikin iyali duka
da yake kin yi batun iyali yaya kike hada wannan karatu da iyali da aikin banki har da sauransu da shanin da ya shafi kudi wanda yake da matsala sosai
a ai mace biyin matemakiya yana da kyau a yanayin mu na yanzu ki samu kina da abin yi kina tallafawa idan bakin yi haka bane akwai damuwa ubangiji ya taimake ni da ƴaƴa ma da ya bani a haka ina zuwan aiki ina dawowa in dubi gidana ƴaƴa ɗaya hudu Allah ya bamu da haka ina taimakon mai gidana ina tallafawa yaran nan ana ta tafiya in bai in ya kasa a ta nan sai in tallafa mishi ta nan tun ma ba gefen kuɗi ba so abinda muka yi ta yi
mai gida ya baki goyon baya
ke mai gida ya bani goyon baya da yaddan shi in yi aikin ubangiji da yaddan shi in yi aikin office da ina yi kuma ina samun nasarori domin a gaskiya yana min addu'a kullum yomi kuma yana bani goyon baya
akwai wa'ansu kalubale da kika samu a cikin gudanar da aikin ki ko da a cikin iyali ne bari mu fara daga iyali waɗanne kalubale kika samu a cikin iyali tun lokacin da kika fara girma har lokacin da kika kai wannan matsayi
eh to kaman a iyali da na fara samun yara hankali na ya koma kan yara na idan na fita na bar ƴaƴa gida hankali na gida tun ma ba ka bar madan mai riko ba kafin in dawo gida aikin dai gashi nan zuciya na gida yayi aka mun da yara wannan kan na samu kalubala amma Allah ya taimake ni mai gida na kuma wani lokacin kafin ki shigo gida yana son in kai ya riga ki shigan gida to a yanayin fannin aiki na wani lokaci ina wuce karfe 4 because tun ma ba lokacin da aka dan ban masai dole ne ina kula da wannan fannin wani lokaci karfe 4 ina office
kuma kin san shanin maza za su so kina gida zai so ni ne in dafa abinci yawwa idan har bai samu haka baki ga dan kun sura fuska amma kuwa sai dan kun dan da murya sai kiga ya amince a haka wa'ansu kalubalen kenan amma Allah ya taimaka
amma cikin yayan nan ba wanda kika samu ya fandare saboda kila a ce kullun mama bata zama kullun a cikin gida tana yin abin da ya kamata ba wanda ya fandare a ciki
Allah ya taimake ni a cikin hudun nan duk suna kan hanya kuma na san ba iyawa na bane iko ubangiji ne wani lokaci fa a wurin aiki karfe 12 break zan gudun dawo gida tun ma lokacin da suke hutu long vacation nakan dawo gida da rana in tabbatar suna gida in tabbatar me yana faruwa cikin gidana wannan kan nayi shi sosai da sosai taimakon ubangiji suna nan akan hanya dukkan su
to na san tarbiyyar yaya yana da wahala kuma naga cikin yan kwanakin nan banda aikin office kina aiki tsakanin mata me kike fadakar ma matan nan ne wai
gaskiya ina fadakar da mata su dubi gidansu da kyau daya mai gidanki biyu yayan nan Allah zai tambaye mu tarbiyyar da muka musu me muka koya musu tsoron ubangiji farko tashi da safe ki tadda yayanki kuyi addu'a ki sa musu muryoyi masu kyau galgadi wanda zai taimake su a cikin rayuwansu idan yaran nan sun tashi da wayannan kalamai da kike basu da taimakon ubangiji zaki ga sosira nayi wayannan kuma naga ya taimake ni ko da yamma kafin mu yi bacci na kan shiga ɗakin yaran nan in zauna da su mu yi tadi ce musu aya yau ne ya aka yi ne a aji me ya faru yau sai mu yi tatsuniya da su especially yan matan muna haka da su to Allah ya taimake ni muna kan tafiya godiya ga Allah
to da yake anan kula da yan mata idan kika duba abubuwan da suke faruwa a yanzu musamman na tashi-tashin hankula me kuke yi domin tabbatar da cewa matasa musamman da yake su ne suka fi shiga wannan an horar da yaya matasa maza da mata ta yadda za su fahimci illolin da muke samu idan aka shiga wayannan rikita-rikitan da muke gani
gaskiya ni ina fadakar da mata iyaye mata hakinmu ne idan kin ga yaro ko yarinya ta bauɗe gaba daya ke uwa ki tambaye kanki yayu akwai wani dan loophole akwai inda baki cika ba kullun kuma muna wannan magana ko a cikin coci ko a cikin anguwa kamar ni a anguwanmu muna da dan group namu na mata kowani farkon asabar muka hadu da matan nan sai mu yi addu'o'i sai mu galgadi juna sai mu kira yan samaran da yan mata mu kuma ba su shawarwari akwai lokacin da wata tana mishandling yara da ba ita ta haihu ba da muka gane mun fita as mata mun ajiye ta kasa ba mu mata da sauki ba da taimakon ubangiji yaran nan sun miki so ba wai za mu jure musu baya ba kuma ba za mu ce sun gagare mu ba a'a idan mun ce sun gagare mu sai shiga duniya kenan
sau da dama mata na ganin cewa kai mu za mu dogara ga maza ne ba mace ba ta isa ba mace ba za ta iya yi ba gashi nan irinku wayanda kun yi fice me za ki gaya mata ne wai
duk macen da ta faɗa haka ta riga ta karaya amma ni mama na baba na ya mutu ya bar mu kusan shekara 20 uwar mu ne ta rike mu da kokarinta kuma na gani daga gunta mu daya goma dukkanmu Allah ya taimake ta mun fita so kokarin uwa ta ce to ni wannan ya zama min gurbi shi yasa nace tunda mama na ta ci nasara ni ma zan ci kuma kokarin shine na ga da karfinta da kokarinta ta sa a jikin mu duka so idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin ƴaƴanta katta ma tunanin ma tana da miji ko wa'inda matan su mazan su na da rai kasu sa ido ma mazan su kula su duba kaman su kadai ne ki yi da karfinki da kokarinki zaki ci nasara shine
kusan daga karshe matan nan musamman wayanda suka fada rikici kuna kan fadakarwa musamman kan yadda za su kare mutuncin su ya mata za su kare mutuncin su musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu
za su yi hakuri ne da rayuwar duniya ki yadda cewa eh mai gida na bayan ki yadda cewa na shiga damuwa idan kin yi haka nan ba ya kin ci nasara sannan ki dawo ki ba wa kanki hakuri ki nasu ki cire idon ki ga kayan duniya ki cire idanun ki ga wayansu mata a waje da ganin wayansu abin sha'awan duniya ki dawo ki dogara ga ubangiji zaki ci nasara shawaran da dan ba mata ke I hope you never lose your
May you never take one single breath for granted. God forbid love ever leave you empty-handed. I hope you still feel small when you stand beside the ocean. Whenever one door closes, I hope one more opens. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance, I hope you dance. I hope you dance. I hope you never fear those mountains in the distance. Never settle for the path of least resistance. Living might mean taking chances, but they're worth taking. Loving might be a mistake, but it's worth making. Don't let some helping heart leave you bitter. When you come close to selling out, reconsider. Give the heavens above more than just a passing glance. And when you get the choice to sit it out or dance, I hope you dance.
Da fatar ƴan uwana mata sun ji wannan shawara ta ki za su kuma yi amfani da ita domin samun walwala da kwanciyar hankali a rayuwarsu. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako, sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jos Kota ta Yamma da Bauchi da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin Gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.